巴基，每样可味啊。Matasa a Najeriya na ci gaba da nuna cewa wannan karon fara gaske suke yi a fafutukar ganin sun karbe madafun iko a zaben shekara ta 2023. Jama'a assalamu alaikum. Yanzu haka dai ana ci gaba da samun ƙarin masu bayyana aniyarsu ta tsayawa takarar shugabancin Najeriya a zaben shekara mai zuwa ta 2023. Da baya-bayan nan sun hada da gwamnan Yesum Wike na jihar Rivers daga kudu maso kudu a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PDP mai adawa da kuma jam'iyyar APC mai mulki ministan sufuri Rotimi Amechi daga kudu maso kudu da kuma mataimakin shugaban ƙasa mai ci yanzu Yemi Osim Banjo daga kudu maso yamma. To sai dai kuma ana ci gaba da zafafa batun baiwa matasa dama a matakai daban-daban a zaɓen mai zuwa.
Ana magana cewa a samo waɗanda shekarunsu ba su yi nisa da yawa ba. Ni bazan kira kaina saurayi ba, amma ko bazan kira kaina tsoho ba, saboda kai ya zama kamar wata gada ko kuma wata mahada wadda ke tsakanin matasa da kuma wadanda suke tsofaffi. Kusan duk wanda ke neman wannan matsayin a hali yanzu, wanda suka riga suka ambata suna nema ko wanda suka ambata sun zo suna tuttuba, ba wanda yake da ƙananan shekaru da ya kai wanda shekaruna da duk ayyukan nan da nayi, duk sanin Najeriya da Allah ya bani, da duk fahimta ta hulɗa ta gwamnati da Allah ya bani har yanzu shekaruna 56. Kuma matasan Najeriya suna cewa a kawo musu shugabanni waɗanda suka fi kusa da su, waɗanda suka fi fahimtar al'amuransu da kuma yanayin da suke ciki. Saboda duk waɗannan dalilai sun gaji cewa da Allah idan Allah ya ba wannan matsayin aikin nan za mu yi shi.
Gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal kenan sa'ad da yake bayyanar da aniyarsa ta tsayawa takarar shugaban ƙasa a zaɓen shekara mai zuwa, inda kuma yake jaddada fafutukar da ake yi ta ganin an baiwa matasa dama domin su gwada tasu bajinta a ƙasar da yanzu haka take fama da ƙalubalen tsaro da tattalin arziki. To ko baya ga shugabancin ƙasa a matakin jihohi ma an sami matasa da suka nuna sha'awar tsayawa takarar gwamna, kamar a jihar Jigawa da kuma jihar Sokoto, inda Sagir Dalhatu Bafarawa matashi ɗan shekaru 38 da haihuwa ya sai takardun neman tsayawa takarar gwamnan jihar, wanda shi ma ya ce buƙatar shugabanni masu jini a jika a Najeriya ne ya ƙarfafa masa gwiwar fitowa takarar gwamna.
Jama'a da ƙungiyoyi su ne suka haɗu suna ta kira a hito takara. Na je na samu party leaders, na samu elders, na faɗa musu ga abin da mutane ke da ƙuduri a kaina. The same ƙungiyoyi sun kaɗa kuɗi, sun ka je sun ka sayo form na tsayawa takara, sun ka bani form na cewa ga shi don Allah in cika, don suna son suna ra'ayi da ni tsaya takara. Duk yawancinsu abin da suke cewa ga matashi mai wanda adda experience ɗin gwamnati da haka kasuwanci na private sector, to suna gani ya kamata lokaci ne a ba matasa dama su taka tasu rawa. Amma muna son ga cewa lokacin da aka ba mu jagoranci Ministry of Environment a jihar Sokoto ƙarshen mai girma gwamna Right Honorable Aminu Waziri Tambuwal ya bamu dama mun zo mu unhani da experience din mu da ilimin da Allah ya bamu gurgudo, mun ga cewa jihar Sokoto mun kawo wani sauyi akan harkar muhalli. So suna ganin cewa tunda ni ina cikin gwamnati kuma na ina koyo daga mai girma gwamna, na koyi abubuwan da ake yi, so ya kamata a ce saboda ci gaban gwamnati a samu cewa ina cikin waɗanda a sahun gaba na neman wani abubuwan.
To sai dai ana ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta kan tasirin gwada matasa a madafun ikon Najeriya, inda ake zargin dattawa sun yi kaka gida, lamarin da kuma wasu ke ganin shi ne ya haifar da tarnaƙi ga ci gaban ƙasar. Amma bari mu soma da jin ta bakin wasu matasan ƙasar kan lamarin.
Sunana Comrade Imran Muhammad Safi. Wannan tambaya ce wadda take da amsa kai tsaye, na iya cewa tabbas lallai matasan Najeriya a shirye suke, kuma sun shirya tunkara ƙalubalen da muke ciki. Saboda duba da la'akari da cewa shi fa matashi, yan aka ce matashi idan zai yi zai yi, in ba zai yi ba ba zai yi ba. Dattawa uwayenmu da kakanninmu da yannanmu sun gaza, kuma akwai abubuwan da cewa lallai tabbas kuma su kansu hands down sun tabbatar da cewa sun gaza waɗannan ƙalubalen, wallahi babu mai iya tunkara su kai tsaye in ba matashi ba. In muka lura da uwayen mu da suka wuce na baya ko da suka mulki Najeriya, mafi akasarin su duk matasa ne lokacin, kuma mun ga irin rawar da suka taka da irin ci gaban da aka samu. To ko yanzu in ba haka nan suka hakura suka bari matasan suka dauka ba, wallahi babu ranar da za a samu ci gaba.
Sunana Alin Gwanjo daga jihar Zamfara, Najeriya. Gaskiya halin da kasa ke ciki bana ce matasa za su iya shiga harakan zabe ba ko wani abu, saboda halin da kasar ke ciki an takura mu da talauci da fargaba da abubuwa da yawa da yunwa, yanda 'yan siyasan suna amfani ne da wannan, suna son su yi amfani da matasan, ne yasa suke tara mana talauci da yunwa da bala'i da rigingimu da suka yi yawa. Amma halin da kasan ke ciki yanzu, duk matashin da zai ce zai iya, gaskiya ba zai iya ba, kawai yana hwaɗe.
Sunana Honorable Abdulaziz Isa Silva. Ba kowane matashi ke da zarahi ko yake da hali ko yake da kuɗi da zai fito yanzu ya yi siyasa a wannan ƙarnin da muke ciki. Me yasa haka? Ko shi ne an riga an bata siyasa, an riga an bata ta da kuɗi. Ma da ba ka da kuɗi, duk yanda kake da wani political plans kake son ka kawo gyara ko kuma kake da murubar yin gyaran, ma da kai ba ka da kuɗi ko kai ba da wani bane, abin kamar ba zai yi ba gare ka.
To kuma dan menene injinan Tura Ashir Sharif, shugaban hadakar kungiyoyin matasan arewacin Najeriya? Lokaci yayi da za a ba matasa dama su kuma su baiwa mara da kunya.
Su wayannan masu shekaru wani lokacin zaka yi suna kafa hujjoji da cewar wai ai ga kasar Amurka ta sa dan shekara 80 a mulki, ga Italiya ta sa dan shekara 85. To abinda ba sa duba shine wayannan kasashe su sun riga sun kafu, sun dade da samun shugabanci, kuma sun kafa duka institutions din su, sun tsaya kan kafafun su suna aiki. Mu kasashe irin namu da komai namu bai zauna daidai ba, ba wani abu da yake tafiya daidai. In ka dubi duka institutions da muke da su, na tsaro, na tattalin arziki, na ilimi, na lafiya, na menene, babu wanda ya zauna da gindinsa. To kaje ka dauko masa mutumin da ba zai iya yi maka aiki na awa 7 ko 8 ba a rana, kace shine shugaban kasa, to kai ma ka san ka siyo kanka matsala. Dan haka ya kamata wannan lokacin haka, tunda an ba wa mai shekaru da yawa ya an jaraba daga da demokradiyyar nan, ba sun ja shekara 8, Buhari ya shekara 8, masu manyan shekaru. So da haka ya kamata a kyale masu kananun shekarun a ba su dama su yi. Kuma shi wannan abin shine ya dade janyo lalacewar al'umma, da babba mai shekaru ya zo ya shiga cikin kannansa yana takar abu ɗaya da su. To shi yasa sai al'umma ta tashi zaman to ba yaro a cikin ta. So da yaro yana kallon abin da yazo yake nema, babba wanda ya kamata shi ya zauna ya zama uba ya dinga bashi shawara, yana tarbiyyantar shi, yana koya masa abin da ya kamata, yazo ya ce shi ma nema yake da shi da shi. To kaga an samu matsala. Saboda haka mu muna goyon bayan su masu shekaru daga 40 zuwa 60 din nan, 65 su tashi tsaye su hada kansu su nemi shugabancin su, kuma in sun karbi mulkin nan su yi wa mutane adalci, su yi abin da ya kamata, kar su za su shiga wadda tafiya yadda aka saba tafiya ana gwamnati da sharholiya.
Masu fashin baki ciki har ma da ku, kun yi ta nanata irin mawuyacin halin da Najeriya take ciki a halin yanzu, tabarbarewar tsaro kuma bayan tattalin arziki da dai sauransu. Anya, kana ganin matasa za su iya fuskantar wannan kalubalen idan aka ba su dama a yanzu?
Tabbas irin mutanen da suka fito, akwai masu daga cikin masu ƙaranan shekarun, akwai waɗanda suna da gogewa da iyawar da sanin ya kamata da za su iya shugabancin kasar a yanzu, kuma suna da ƙarfin jini da ƙarfin kwakwalwa da ƙarfin tunani, da kuma suna da lokaci da za su iya tsayawa su yi aiki na awa 10 ko zuwa awa 20 a rana, domin a ga an dawo da kasar kan tafarki na daidai. Duk shugabannin da ake yabawa sun taka wata rawar gani a Najeriya. Ka duba shekarunsu a lokacin da suka yi shugabancin, tun daga kan marigayi Abubakar Tafawa Balewa, ka duba shekarunsu a lokacin da suka yi shugabancin, irin nasarorin da suka samu. Sannan ka duba ta waɗannan masu shekarun da yawa da aka zo aka fara bawa nan wannan zangon, za ka ga cewa za ka ga bambancin filiyale gashi ana ganin su.
A nan za mu dasa aya, sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. godiya ga wakilin sashen Hausa Muhammad Nasir. Jindi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.